Masu sauraro, an lalubo sashen Hausa na muryar Amurka ne akan mitoci 1622 da kuma 25. Abin nan yamma da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon amfani wato da za a iya sauraron mu sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Noma da Zalal FM da kuma Niya da ke birnin Kunni. Sannan a lokacin da aka samu dama za a iya sauraron mu a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, barkanmu da wannan lokaci. Yau 27 ga watan Maris din shekarar 2017. Muhammadu Lalo ne tare da Babu Yakubu Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yanzu karfe 10:11 na safe a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
Wata kotun kasar Rasha ta yanke hukuncin kwanaki 15 a gidan yari akan madugon 'yan adawar kasar. Sannan kuma rundunar sojojin Amurka ta ce mutuwar fararen hula a birnin Mosul da ke arewacin Iraki babban abin alhini ne. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce an kashe wasu ma'aikatan agaji su 6 a baya-bayan nan wadda aka yi musu kwantambauna a ƙasar Sudan ta Kudu.
To a Najeriya ko bayan da aka kwashe wasu 'yan watanni da fito da tsarin nan na ba da tukuici ga duk wani da ya fallasa wata almundahana a gwamnati, ko yaya tasirin wannan shirin yake zuwa yanzu?
Kwalliya ta biya kudin sabulu, domin daga wannan lokaci zuwa yanzu kusan kowane yini na Allah ana samun abubuwa, ana samun kuɗaɗe da nake shiga aljihun gwamnatin tarayya.
Idan muka leƙa jamhuriyar Kamaru kuwa, jam'iyyar adawa ta SDF ce ta nuna goyon bayanta ga ɓangaren masu amfani da harshen Ingilishi kan buƙatar su ta a koma tsarin tarayya a maimakon jamhuriya da ake amfani da shi a yanzu, da kuma batun sako wasu shugabannin masu fafutukar.
Saboda an kama su akan ba kan ƙa'ida ba, idan kuma aka bi ta kan shari'a za ga cewa ai mutum da yake son ƴancin kansa, yake buƙatan ƴancin kansa a ƙasansa.
Assalamu alaikum jama'a. Wata kotun kasar Rasha ta yanke hukuncin ɗaurin kwanaki 15 akan gidan yari akan madugun 'yan adawan kasar Alexei Navalny kwana guda bayan da aka kama shi tare da ɗaruruwan masu zanga-zanga a wajen wani gagarumin nuna rashin yadda da cin hanci da rashawa. Navalny ya gurfana a gaban kotun birnin Moscow ne a yau da safe, jim kaɗan kafin Kremlin ya bayyana wannan zanga-zanga a matsayin wato tsokana da nufin tayar da fitina. Tana zargin wanda suka shirya wannan taron gangamin da biyan matasa da zuwa wajen taron. Kotun ta ce ta same shi da laifin ƙin bin umarnin 'yan sanda, tunda fari an yanke masa biyan taron kimanin dala 350 a saboda shirya wannan gangami da hukuma ba ta yarda da ba da izinin gudanarwa ba. Dubban mutane na Rasha wato sun yi zanga-zanga a faɗin ƙasar don nuna goyon baya ga kira da Navalny ya yi ga mahukuntan ƙasar su tabbatar da gaskiya da lissafi. Ƙungiyar OBD Info wato mai sa ido akan danniyar siyasa na Rasha ta ɗora a shafinta na yanar gizo na cewar sama da 'yan zanga-zanga 1000 ne aka kama a cikin birnin Moscow kaɗai, sai dai babu wata ƙafa mai zaman kanta da ta bayyanar da wannan wato adadin. Sai dai wato ma'aikatar labarai ta ƙasar Rasha da ake kira TASS ya ambata cewa 'yan sandan Moscow da sun faɗi cewa sun tsare mutane kimanin 500 ne, cikin su har da Navalny. Amurka ta yi Allah wadai da kama masu zanga-zangan, ciki har da wato madugun 'yan adawan Rasha da ake kira Navalny. Wata sanarwa daga ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta ce tsare masu zanga-zangar lumana da masu lura da haƙƙoƙin bil'adama da kuma 'yan jarida wani cin zarafi ne ga demokuraɗiyya, inji kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Maktona.
Rundunar sojin Amurka ta ce mutuwar fararen hula a birnin Mosul da ke arewacin Iraki babban abin alhini ne, kuma tana gudanar da bincike akan zargin cewa hararen na sama da sojojin ƙawance da Amurka ke jagoranta suka kai sun yi sanadiyar mutuwar fararen hula 100 a cikin wannan watan. Ma'aikatar tsaron Amurka Pentagon ta ce binciken farko da ta gudanar kan wannan batun ya nuna cewa jiragen yaƙi na sojojin ƙawance sun kai hari a daidai wurin da ake zargin an kashe fararen hula a wata unguwar da ke bangaren yammacin Mosul a ranar 17 ga watan na Maris. Dakarun Iraki tare da taimakon jiragen yakin kasashen kawance suna kokarin sake kwato yankin yammacin Mosul daga yan kungiyar IS da suke rike da wurin tun a shekarar cikin shekarar 2014. Komandan sojojin Amurka a yayin a yankin ta gabas tsakiya General Joseph Votel ya faɗa a wata sanarwa jiya Lahadi cewa rundunar haɗin gwiwa za ta ci gaba da ɗaukar abin da ya kira matakai na musamman da za su hana cutar da fararen hula. Ya ce yayin da dakarun tsaron Iraki ke samun nasara, yaƙi a Somul a Mosul na ƙara zama mawuyaci musamman abokan gabansu suna ayyukan wato tsakanin yankin da ake so a kwato ne.
Wayannan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce an kashe wasu mutane masu ba da agaji su shida bayan da aka musu kwanton ɓauna aka far musu a Sudan ta Kudu. Jama'an suka ce an kashe waɗannan ma'aikata ne a cikin ayari da ke Balaguro zuwa babban birnin ƙasar Juba zuwa garin Pibor da ke gabashin ƙasar. Baban jami'in da ke kula da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta Kudu, Eugene Owusu, ya bayyana wato bakin ciki tare da wato fusata da wannan mummunan kisan da aka yi. Ya ce a daidai wannan lokaci da buƙatar kayan taimako ya ƙara yawa fiye da kowane lokaci, bai kamata a ce ana kashe waɗanda suka zo su ba da nasu taimako su kubutar da mutane ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce wannan shine karo na farko da aka kashe ma'aikatan agaji da adadinsu ya kai haka a lokaci guda tun da aka fara wannan yakin basasa a ƙasar a watan Disamba na shekarar 2013. An kashe ma'aikatan agajin 12 a Sudan ta Kudu cikin wannan shekara a yayin da aka kashe 79 tun lokacin da aka fara yakin basasar. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta rawaito cewar mutanen Sudan ta Kudu miliyan 1,600 ne suka arce daga ƙasar zuwa ƙasashe makwabta don kaucewa tsananin yunwa da yaƙi da kuma fari da Sudan ta Kudu take fama da shi, wacce ya sa ta zamo ƙasa da tafi kowace ƙasa a duniya samun ƙaruwar 'yan gudun hijira.
Jam'iyyar masu tsaka-tsakin ra'ayin mazan jiya ta shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel ta lashe zaben jihar Salan da ratar maki 10 a jiya Lahadi. A cikas na farko ga jam'iyyar masu sassaucin ra'ayi ta Social Democrat ta samu a yunkurinta na kawar da Merkel daga kan mulki a zaben ƙasa na watan Satumba. A cikin sauki, jam'iyyar Merkel ta Christian Democrat wato CDU a takaice ta doke jam'iyyar Social Democrat ko kuma SPD a jihar Salan, duk da cewa an zaci ratar ba za ta kai haka ba a bayan da jam'iyyar SPD wato suka tsaida wani tsohon shugaban majalisar dokokin tarayya mai suna Martin Schulz. Jam'iyyar Social Democrat ta fara fuskantar kalubalanta na farko a cikin watan Janairu tun bayan da ta zabo wato dan takara Schulz don fafatawa da jam'iyyar Merkel da ake sa ran za ta tsaya takara. Labaran duniya kenan, makaranto muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Zamu fara ne da Najeriya, inda bayan da aka kwashe wasu 'yan watanni da fito da tsarin nan na bada tukuici ga duk wani da ya fallasa wata almundahana a gwamnati. Mun tambayi ministan shari'a Abubakar Malami, shin ya zuwa yanzu an fara ganin tasirin wannan shiri na bada tukuici?
Kwalliya ta biya kuɗin sabulu domin daga wannan lokaci zuwa yanzu kusan kowane yini na Allah ana samun abubuwa, ana samun kuɗaɗe da nake shiga aljihun gwamnatin tarayya. Domin 'yan ƙasa bela adadin suna kai kawo hukumomi, ofishin Attorney General, ma'aikatar kuɗi, ainihin ɓangarori na EFCC da ICPC suna ɗaukan matakai na gaugawa na ainihin ba da haɗin kai domin ba da bayanai, waɗanda bayanan a halin da ake ciki suna ƙarfafa ba ta hanyar kawai samun kuɗaɗe ba, har ta hanyar samun makamai da mutane ke ɓoyewa.
To, wani batu da ke cewa 'yan Najeriya tuwa ƙwarya shine shin ina makomar irin waɗannan mutane da suka yi wannan sata? Kan haka ma mun tambayi ministan shari'ar ga kuma abin da ya ce.
matakan da ake huskanta mataki biyu ne. Na farko abinda aka yi sama da fadi da shi ya dawo a cikin aljihun gwamnati. Na biyu kuma a tabbatar da cewa wanda ake zargi ko kuma zargi ya tabbata a kansa na cewa ainihin ya yi sama da fadin shi ma a bi mataki na uku ba zuwa gare shi. To kuma har ila yau an ɗauki mataki a kan tsofaffin shari'o'i waɗanda suka gabata kamin yanzu. An yi ittifaki a kan cewa ɗauki mataki duk abinda ake da'awar cewa an yi sama da fadi da shi, to an ɗauki mataki na ganin da cewa an dawo da shi. Saboda haka yanzu abinda nake ƙoƙarin in nuna shi ne an faɗaɗa matakai irin waɗanda ake ɗauka. An tashi daga mataki na uquba kawai, an kuma huskanci har ila yau mataki na dawowa da abinda aka yi sama da fadi da shi.
To wani batu da ke cewa 'yan Najeriya tuwa ƙwarai har ila yau shine ina makomar ire-iren waɗannan mutane da suka fallasa wannan sata, shin akwai wata kariya ta musamman da za a basu? Ga abin da ministan ya ce.
Gaskiya ne akwai koke makamancin wannan cewa an ɗauki matakin kora wani aiki saboda ya ba da jawabai da suka danganci sai gumi na aikata ayyuka irin na masha. Akwai ainihin kwamiti na ƙoli a fadar ainihin mataimakin shugaban ƙasa da aka kafa kan harkokin da ya danganci waɗannan matsaloli na harkokin da suka danganci whistle blowing da kuma asset recovery, wato tsegumin yi gaba da fadi da kuma ainihin dawowa da kuɗaɗe da aka ɗauke su ba ta hanyar Allah da Annabi ba. Saboda haka ta huskar kariya kamar yadda nake cewa wato ana ɗaukar matakai, in buƙatar mataki na bincike ta kama ana ɗauka, in buƙatar mataki ta huskar mu'amala aikin gwamnati ta kama shi ma ana ɗaukar mataki makamantan wannan. Sannan kuma za a tabbatar da cewa abinda adalci an yi masa shi.
Dangane da ire-iren waɗannan kuɗaɗe da ake kwatowa, shin wace irin rawa ma'aikatar shari'ar Najeriya za ta taka wajen ganin cewa an yi amfani da waɗannan kuɗaɗe ta hanyoyin da suka dace? Ga abin da ministan ya ce.
Akwai ainihin kwamiti na ƙoli a fadar ainihin mataimakin shugaban ƙasa da aka kafa kan harkokin da ya danganci waɗannan matsaloli na harkokin da suka danganci whistle blowing da kuma asset recovery, wato tsegumin yi gaba da fadi da kuma ainihin dawowa da kuɗaɗe da aka ɗauke su ba ta hanyar Allah da Annabi ba. Saboda haka ta huskar kariya kamar yadda nake cewa wato ana ɗaukar matakai, in buƙatar mataki na bincike ta kama ana ɗauka, in buƙatar mataki ta huskar mu'amala aikin gwamnati ta kama shi ma ana ɗaukar mataki makamantan wannan.
Ministan Shari'ar Najeriya kenan Abubakar Malami a wata hira da ya yi da sashen Hausa na talabijin na muryar Amurka. A daidai lokacin da ake ta ƙoƙarin lalubo hanyoyin da za a iya shawo kan matsalar tashin hankula tsakanin makiyaya da manoma a kudu maso yammacin Najeriya, ƙaramin ofishin jakadancin Amurka da ke Lagos ya fara wani yunƙurin ganin an samu dawwammamen zaman lafiya tsakanin ɓangarorin biyu. Daga birnin Iko ga rahoton da wakilin muryar Amurka Babangida Jibril ya aiko mana.
A wani taro da wasu jami'an ofishin jakadancin na Amurka suka fara gudanarwa da shugabannin Fulani a yankin kudu maso yammacin Najeriya ƙarƙashin jagorancin sarkin Fulanin birnin Lagos kuma shugaban ƙungiyar Fulani na kudu maso yammacin Najeriya Alhaji Muhammad Bambado, sun bayyana buƙatar ganin an zauna domin fahimtar juna tsakanin Fulani da kuma makiyaya.
Mun zo mun dan tattauna da su yaya za a yi kaman ƙasashen waje da za su shigo su haɓaka su ga cewa wannan rikicin da ake yi bai haifar da abubuwa wanda bai dace ba. Misali kaman rungumu irin nasu faɗan da ake arewa irin nasu Boko Haram bai haifar har ya kai matsayin wannan abun da ake yi ba anan akan Boko Haram.
Ita dai wannan tawaga ta jami'an ofishin jakadancin Amurka sun hada da Mr. Thomas Hines, babban jami'i mai kula da tattalin arziki da kuma siyasa, sai Mr. Jeffrey M. Wiley da kuma babban jami'a mai kula da harkokin siyasa Ms. Lockheed Megan dukkanin jami'an dai a lokuta daban-daban a lokacin ganawar ta su sun bayyana buƙatar fahimtar juna. Tace dole ne idan ana neman shawo kan wannan matsala a duba matsalar da ke fuskantar manoma da kuma makiyaya wanda ke da nasaba da dumamar yanayi a lamarin da ke sa makiyayan da kuma manoma kaura daga wasu kasashe irin su Mali, Niger da Chadi suna gangarowa yankunan kudancin Najeriya domin samun albarkar noma da kuma na kiwo. Na tambaye sarkin Fulani Alhaji Muhammad Bambado ko baya ganin wannan gazawa ne daga bangaren gwamnati da kuma su kansu shugabanni ta yarda har wasu daga wata ƙasa duniya za su kawo musu doki.
Ba wai an gaza bane, amma tunda abun yaƙicin yaiwa kuma siyasa ya shigo cikin al'amarin, to kaga dole ne kuma in akwai wanda za su iya taimakawa daga waje sai su shigo su taimaka su ga kuma su fahimci gaskiyar abin da yake faruwa a cikin al'amarin.
Yanzu dai abin jira a gani shine ko irin wannan tattaunawa da ofishin jakadancin na Amurka ya fara da bangarorin Fulani makiyaya da kuma manoma musamman ma dai a wannan yanki na yammacin Najeriya zai taimaka wajen kawo ƙarshen kallon hadarin kaji da yanzu haka ake yi tsakanin Fulani da kuma manoma. Babin Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
Zaman lafiya gin shiga rayuwa bayan gawa ba fitina.
Yanzu kuma sai Jamhuriyar Kamaru, inda a wani taronta jam'iyyar adawa ta SDF a ƙasar ta nuna goyon bayanta ga yankin da ke amfani da harshen Ingilishi bisa buƙatar da yake gabatarwa na komawa tsarin tarayya a maimakon jamhuriya da ake amfani da shi a yanzu, da kuma batun sako wasu daga cikin mambobin ƙungiyar da ke hankoran ganin yankin ya bangare daga ƙasar ta Kamaru. Ga rahoton da Muhammad Awul Garba ya aiko mana.
Ƙungiyar jami'an adawa ta ƙasar Jamhuriyar Kamaru SDF bisa ga jagorancin shugaban ƙungiyar na ƙasa ni John Prundi sun gudanar da wani babban taron su a birnin Yaounde, anda suka nuna goyon bayan su ga bangaren ƴan awaren Ingilishin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru, na irin anda ƴan awaren suke buƙatan gwamnatin ƙasar da ta canza salon mulkin ta daga gwamnatin jamhuriya zuwa gwamnatin tarayya. ƴaƴan jami'ar ta SDF dai sun ce dole ne gwamnatin ƙasar da ta yarda da muradun ƴan awaren Ingilishin, sannan kuma sun kira da babban murya ga gwamnatin ƙasar da ta gaggauta ta sako malaman makarantu da lauyoyin kasar har ma da fararen hula waɗanda aka kama su yayin da suke woran su a birnin Baminda da birnin Boya. Na tambayi mai magana da yawun jami'ar ta SDF Malam Bala Mai Kwari ko me yasa suke buƙatan gwamnatin kasar da ta gauta sako waɗannan mutanen bayan har yanzu ba a yanke musu shari'a ba.
Saboda an kama su akan ba kan ƙa'ida ba, idan kuma aka bi ta kan shari'a za ga cewa ai mutum da yake son ƴancin kansa yake buƙatan ƴancin kansa a ƙasansa, ai ba za a kama shi kaman ɗan ta'adda ba. To shi sa muke ba da ƙarfi, muke nuna cewa wanda gwamnati ta san matsayin yadda za a yi a sake
su. Jibril Lajibo shi ma ɗan jami'an RDPC ne mai mulkin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru ga abin da ya ce.
Daidai ne, dole za a yi ma wanda ya yi ɓarna hukunci, dole za a kama su, dole kuma za a yi musu hukunci. Daidai ne, ni Kamaru ɗaya ne kuma ba sun ya zance zalunci, ba sun wannan wanda ya ɓarna a yi masa hukuncin da ya dace. Abin da zan iya faɗa kenan.
ƴan adawan sun ce tun shekara na 1977 ne suke da aniyar sauyawa ƙasar Zane daga jamhuriya su koma gwamnatin tarayya. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru.
Allah 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 hada kanmu a firarka mu so juna.
Dan zagugu anan na cewa karfe 11 na safe ne da minti kusan 19 ga shirin mu na gaba.
Limi garkuwar dan Adam
can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin bibiya da muke yi musamman ɓangaren ilimi mai zurfi a Najeriya, mun yada zango a hukumar ba da tallafi ga makarantun gaba da sakandare a Najeriya. Shugaba mai cin gashin kanshi na hukumar TED Fund, Dr. Abdullahi Baffa Bichi, ya yi ma al'ummar Najeriya bayanai da dama da suka shafi hukumar, musamman abubuwa da ya kamata al'umma su sani dangane da ayyuka da suka rataya akan hukumar. A yau shirin zai daura daga inda muka dakata a makon da ya gabata.
Matsalolin nan abin da ya haifar da kafa wannan hukuma shine akwai matsaloli a bangaren ilimi mai zurfi a wannan kasa tamu. Matsalolin nan kuma ba na wannan makaranta ba daban suke da na wannan makaranta ba. Matsalolin iri ɗaya ne a gaba ɗaya waɗannan makarantu. Wannan shi yasa dokar wannan hukuma ta ce duka jami'o'i abu iri ɗaya za a yi musu. Kuɗi daidai da daidai za a yi musu. Duka makarantun fasaha suma da wacce aka kafa yau da wacce aka da wacce ci shekara 100 da wacce take mallakar jiha da wacce take mallakar gwamnatin tarayya duka adadin kuɗi ɗaya za a tanadar musu haka suma makarantun fasaha saboda haka abinda doka tace equality of universities cewa duka jami'o'i ɗaya suke inda a wajen bada tallafi ne duka makarantun koyar da fasaha ɗaya suke a wajen bada tallafi sannan duka makarantun horar da malamai ɗaya suke saboda haka ba ma la'akari da yawan dalibai ba ma la'akari da shekaru ba ma la'akari da mallaka muna la'akari da cewa wannan jami'a ce saboda haka duka jami'o'i za a ba su abu daya wannan makarantar horar da fasaha ce dukan su za a yi musu abu daya wannan makarantar horar da malamai ce dukan su za a yi musu abu daya
idan na fahimce ka kana da fanki nan wannan shekara an samu ƙarin kuɗi fiye da inda aka fito akwai tabbaci koko akwai alamu ko alƙalimma da suke nuna cewar idan Allah ya kai mu shekara mai zuwa za a iya samun fiye da abin da aka samu kenan a wannan shekara
to hukumar tetfan haraji take dogaro da shi idan an karbi haraji wadatacce kuɗi su karu in ba karbi haraji wadatacce ba sai abin mu da ɗan dabaru yaya zamu tallafo nan ya zamu taro nan ya zamu saboda a samu a bada abin da yake mai kauri amma muna da kikkiawan fata abin da muke fata shine abin da zamu bayar duk shekara ya dinga karuwa duk shekara ya dinga karuwa
idan na fahimce ka kenan yanzu game dangane da duk bayanai da kai za a ce kenan yanzu kamun nan da ƙarshen wannan shekara koko wannan zango da ake ciki al'umma za su ga ayyuka fiye da inda aka fito kenan a jami'o'i da suke a Najeriya koko a duk wata makaranta da take cin gajiyar wannan aiki naku kenan
ba ma ayyuka da yawa da za a gani an bujiro da su ba har shi kansa tsarin tallafawa ma'aikata da malamai na waɗannan makarantu su je su ƙaro karatu misali da zan baka shine a shekara 5 da suka gabata gudunmawar da wannan hukuma ta bayar a wajen kowace jami'a misali wajen tallafin yin karatu mai zurfi miliyan 600 a shekara 5 amma a wannan shekarar miliyan 300 muka ba wa kowace jami'a a shekara 1 miliyan 300 muka ba kowace jami'a kuma muna da kikkiawan fatan cewa in aka dauki duka jami'o'i da duka makarantun fasaha da duka makarantun horar da malamai kudin da zamu kashe dan kowace jami'a an bata miliyan 300 kowace makarantar fasaha an bata miliyan 200 kowace makarantar horar da malamai an bata miliyan 200 domin a tallafa wa malamai su je su karo ilimi su je su yi degree na biyu ko su yi degree na uku a lissafin mu muna da kikkiawan fatan cewa akalla mutum 9,000 za su ci gajiyar wannan scholarship na TETFAN domin su je su karo karatu idan duk shekara zamu dinga samun mutum 9,000 da za su je su karo karatu a shekara 5 muna da mutum 45,000 kenan da aka dauki dawainiyar su je su yi degree na PhD babban fatan mu shine zuwa wani lokaci babu wani ma'aikaci malami da zai koyar a jami'a da ba shi da degree na uku babu wani malami da zai koyar a makarantar horar da makarantun fasaha polytechnics da ba shi da degree na uku ko malami da zai koyar a makarantar horar da malamai da ba shi da degree na PhD wannan shine tsarin da muka dauko saboda mun yi imanin cewa duk gyaran da muke so mu yi a jami'o'in mu duk irin gine-ginen da zamu yi da kuma muke yi idan malamai ba su da training din da ake bukata ba su da horo wanda ake bukata ba su je sun yi karatu mai zurfi ba an horar da su a harkar bincike an horar da su a harkar sarrafa ilimi da sarrafa koyarwa to zamu ta gine-gine ne amma ba ma ganin canji a tsarin karatun namu
masu sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu ma na yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu da cigaban shirin. Yanzu kuma a madadin babban bakon namu, Dr. Abdullahi Baffa Bichi, shugaban hukumar Tatfan ta Najeriya, da duk sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen hada shirin, sai wadda ta bada umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harandi, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam, to shi mara ilimin fa ko hangawa.
Yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau yace salam BOA Hausa, ku taya mu miƙa sakon farin cikin mu ga shugaban kasar mu Baba Buhari na tanka ɗaya da rayayyar da zai yi wa wasu masu hana ruwa gudu al'amarin yadda ake gudanar da harkokin mulkin tarayyar Najeriya. Sako daga Suleiman Dan Farauta, gurbana karamar hukumar Dambam jihar Bauchi. Sai kuma wannan sakon yace salamu alaikum BOA Hausa, dan Allah ku gaya ma rundunar sojin Najeriya idan za ta yi gujin makamanta ta tabbatar da babu jama'a a gurin, dan gujewa abin da za a dawo ana cewa kuskure ne. Sako haɗin gwiwa daga mutar ɗan Mu'azu baban Khalifa Jikan Kande da Idris Jikan Kande gidan mai kware da Ibrahim Jikan Kande gidan mai kware a jihar Sokoto. Wannan sakon kuma yace sanarwar da rundunar sojin Najeriya ta fitar a ƙarƙashin shugaban sashen horazwa na rundunar, wato Manjo General Dede Ahmadu, ta cewa za a fara gwaje-gwajen makaman yaƙi da kuma horaswa a dajin Sambisa. Wannan wani abin farin ciki ne ga al'ummar Najeriya, musamman mazauna yankin, kuma wannan yana nuna cewa rundunar sojojin Najeriya sun yi namijin kokarin kawar da ƴan kungiyar Boko Haram daga wannan sansani, inda nan ne maboyarsu. Da fatar Allah ya ƙara yi wa rundunar sojojin Najeriya jagora amin. Sako daga Hamza Galadima birnin Kebbi, shugaban kungiyar muryar talaka na jihar Kebbi, da Sani mai langelange ya wuri, da Salihu Isa Fana, da Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya Gulma. Sai kuma wannan sakon yake cewa fatan alkhairi ga duk ma'aikatan BOA Hausa, sannan ku bani dama na yi kira ga gwamnatin jihar Kaduna da ta dau matakin kare manomanta daga farmakin makiyaya a jihar, tun kafin a kai ga rikici a bangarorin biyu daga ƴan adawa da masu yi wa ƙasa zagon ƙasa. Sako daga Aminu Kano mai da garku.
To kafin mu karkare shirin ga labarai a takeice.
Jama'a a kasar Japan sun nuna damuwarsu akan ɗaliban makaranta guda 8 da ake zaton sun mutu a wata ambaliya wacce ta afka musu a gabar tekun gabashin Japan. Wasu ɗalibai guda 3 kuma sun samu raunuka, sannan malami guda kuma ya ɓace. Jama'ai na Japan suka ce yaran makarantar suna halartar wani wasan hawan tsauni ne a yau Litinin a wani gari da ake kira Nasu, mai tazarar kilomita 175 daga arewacin birnin Tokyo. Jama'ai dai sun nuna cewa kimanin ɗalibai 50 da maluma guda 10 ne daga makarantun sakandare guda 7 suke wannan tafiya na zuwa hawan tsaunin. Wata kotun ƙasar Rasha ta yanke hukuncin ɗaurin kwanaki 15 a gidan yari a kan madugun ‘yan adawan ƙasar Alexei Navalny, kwana guda bayan da aka kama shi tare da ɗaruruwan masu zanga-zanga a wajen wani gagarumin nuna rashin yarda da cin hanci da rashawa. Navalny ya gurfana ne a gaban wata kotun birnin Moscow da safiyar yau Litinin, jim kaɗan kafin wato Kremlin ta bayyana wannan zanga-zanga da aka yi wato a matsayin tsokana da nufin tayar da fitina, tana kuma mai zargin wato tana zargin waɗanda suka shirya wannan taron gangamin da biyan matasa kuɗi su je wurin wannan taro.
To ba Yakubu, an gode kwarai da gaske masu horo da aka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chad, za mu sake dawowa da wani sabon shiri wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Baba Yakubu da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Sa'ida Hamdun da ta haɗa mana shirin, sai injiniyanmu Rob McLean. Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai dai kada ku nisa ga Maryam nan da Safina da shirin yau da gobe.